Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan lokaci akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet za a same mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar wato ma'aikata na kananan hukumomi a yankin da magaram jamhuriyar Niger suna kokawa akan matsaloli da ya shafi na aiki da kuma rashin biyan albashi.
A matsayin mu ne yan gungiya mu wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mu yanzu nan ma'aikatan meri a nan cikin garin da magaram tun daga watan Oktoba da aka ba mu hali yanzu ko cikanka ba ce mu ba.
A jihar Osun Najeriya kuma 'yan sandan jihar su ne suke daukar wasu matakai na tabbatar da zaman lafiya a cikin jihar. Sa'an za mu kuma ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan duk abubuwa da ke faruwa a ƙasashenmu da sauran duniya baki ɗaya, musamman akan irin nasarori da ƙalubalori da ke shafar rayuwar al'umma na duniya na yau da kullum. Amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya kawo ƙarshen wani tsarin da ake takaddama a kai wanda kan amince duk wani ɗan ƙasar Cuba da ya samu kansa a Amurka ya ci gaba da zama ba tare da takardar visa ba, kuma zamansa ya kasance na halas. ‘Yan ƙasar Cuba da suka yi yunƙurin shiga Amurka ta ɓarauniyar hanya kuma ba su cancanci wata alfarma ta jin ƙai ba, za a fidda su kamar yadda dokar Amurka ta tanada da kuma yadda ake aiwatar da ita daki-daki, a cewar Obama a wata takardar bayanin da aka fitar jiya Alhamis. Ta wajen ɗaukar wannan matakin, muna yi wa 'yan ƙasar Cuba irin yadda muke yi wa baƙin da suka fito daga sauran ƙasashe, kawo ƙarshen tsarin nan na wet food dry food jiya Alhamis, bayan an shafe shekaru 22 ana amfani da shi. Zai sa a ta sake yar duk wani ɗan ƙasar Cuba da aka kama cikin teku yana ƙoƙarin shigowa Amurka. To amma kuma za a bar duk wanda ya fito daga tekun ya ci gaba da zama a Amurka har sai lokacin da ya samu takardar izinin zama. To amma duk wani ɗan ƙasar Cuba da ke jin tsoron cewa zai fuskanci bita da ƙulli idan ya koma gida, za a iya barinsa ya rubuta takardar neman mafaka ta siyasa idan ya isa Amurka.
A wasu jerin sakonnin Twitter na yau Juma'a, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi alkawarin cewa cikin kwanaki 90 za a fitar da rahoto a kan zargin kutse da ake ma Rasha. Trump, wanda ya yi nuni da ikirarin Rasha cewa masu zargi ba su da hujja, ya zargi waɗanda ya kira da wato makirahi na siyasa da kuma na 'yan adawar siyasa da kuma jami'an leken asiri na ƙasa da suke ƙagawa tare da kuma yaɗa rahotanni wanda ke ƙunshe da bayanai abin fallasa game da shi. A farkon wannan mako ne wato shafin BuzzFeed yake yanar gizo ya buga abin da ya kira wato cikakken abin fallasa da ake zance a kai, wanda ya zargin cewa wato Trump ya aikata taɓargazan batsa a lokacin da ya je wato birnin Moscow na ƙasar Rasha, kuma yana cewa wato gwamnatin Rasha ta shafe shekara da shekaru tana shirya Trump.
To karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci wata tawaga zuwa ƙasar Gambia a yau dinnan Juma'a da nufin yin tayin mafaka ga shugaba Yahaya Jami, muddin ya sauka daga mulki ya kuma yadda ya miƙa mulkin cikin lumana bayan zaben da aka gudanar a watan jiya. Jami, wanda ya shugabanci wannan ƙaramar ƙasa ta Afirka ta yamma na tsawon shekaru 22, an ayyana shi a matsayin wanda ya faɗi a zaben Gambia da aka gudanar ran 1 ga watan Disamba. Ana zargin gwamnatinsa da aikata laifukan cin zarafin bil'adama da dama, ciki har da kame ba bisa ƙa'ida ba, da ƙuntata ma mutane, da kuma tilasta wa mutane su ɓuya. Rahoton ma'aikatar harkokin wajen Amurka kan haƙƙin ɗan adam ya nuna cewa jami'an gwamnati kan yi amfani da hanyoyi iri-iri na tsoratarwa don su iya ci gaba da zama bisa mulki. Dan takarar shugabancin ƙasa mai adawa Adama Barrow, wanda aka ayyana a matsayin wanda ya ci zaben, ya ce shi fa zai ci gaba da shirye-shiryen kaddamar da gwamnatinsa da za a yi ranar 19 ga watan Janairu.
Sojojin Siriya sun faɗa a yau Juma'a cewa Isra'ila ta kaddamar da wani harin makami mai lizami kan wani karamin filin jirgin sama na sojojin Siriya wanda ke kusa da Damascus, wanda ya sanadiyan jerin fashe-fashe. A wata wato takardar bayani, sojojin sun zargi Isra'ila da taimako abinda suka kira wato kungiyoyin ta'addanci da ke Siriya ta wajen kai hare-haren bam. Kafar yada labaran gwamnati ta ce an kaddamar da harin ne a wani wuri da ke daura da tafkin wato Tigris da ke a arewacin Isra'ila. A baya an yi amfani da wannan filin jirgin sama na sojin Siriya a matsayin wurin kaddamar da hari wato na roka zuwa wurare da ke hannun 'yan tawaye bayan garin wato Damascus. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu faro rahotannin namu ne daga Jamhuriyar Niger, inda ma'aikatan hukumar magajin garin da magaram a Jamhuriyar Niger din suke kokawa game da halin ni'asu da suka samu kansu a ciki na rashin biyan albashi sa'annan kuma da rashin kayan aiki. Wakiliyarmu a can da magaram, Tamar Abari, tana dauke da ƙarin bayani.
Duk lokacin da aka kaddamar da yanke-yanken kananan hukumomi a shekara ta 2005, aka kusanto al'umma da hukumomin da suka zaba, inda suke aiki kafada da kafada don ci gaban waɗannan shiyoyi. Sai dai mafi yawan shiyoyin na cin karo da matsaloli iri daban-daban. Haka kuma abin yake a nan da'irar da magaran. Ibrahim Shebu shine magatakarda na kungiyar ma'aikatan ma'aikatar magajin gari wato Meri ta nan da magaram.
A matsayin mu ne un kungiya, mu wani abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mu yanzu nan ma'aikatan Meri a nan cikin garin da magaram tun daga watan uku da aka ba mu, hali yanzu ko cikanka ba ce mu ba. Yanzu wannan wata na biyar muke nan muke zamne, mayor kawai ya hana mu kuɗi. Teburin shawara duk in mun zo ma an zamna zance ne kawai hiraci. Mun sa musu ido ne, mun bar su da conscience kinsu mu gani. A tsawon wata hudu ce ƴan kafabulka biya mutane wata ɗaya ma a jiha garin da magaram, lokacin da rayuwa yanzu take nan take cikin tsanani, take cikin bala'i.
Don magance irin waɗannan matsaloli, babban magajin gari na da'irar ta da magaram ya fiddo wasu kafofi na shigar kuɗaɗe aljihun gwamnati a wannan sabuwar shekara.
Wannan sabbin kahohin dama ana samun kuɗi a gare su. Ba wai yanzu bane aka fara, dokoki ne wanda an yi su kuma tun da ana aiki da su. Mu yanzu kawai duka wani abubuwa dai shoshiyon ce wanda daidai bamu san bane me yake ciki, amma dai samun kuɗi samun wake a miri, kawai biya ne dai ba a yi kawai.
Na hira da wata mata mai suna Hajara da na ci karo da ita. Ta zo karɓar takardun yaranta a shiya ta uku ta da magaram.
Na zo a neman wata takara ne, ta ji mata yara ta haihuwa kuma shi mai marƙin bai zamana ba, bare a samu na zo ni wai in gani ko na samu. Ta taro ma'aikata amma ba duka ba, inda dai sun kai tabarkalla a samu kamar tsawon mutum 40 amma yanzu babu ko 10. Sun zo sun shirye su zo ba Allahu a'lam, ni dai da na zo bin isko su, wanda na isko ba su hiba kilgo.
Laminu Isaka, magajin gari na shiya ta uku a nan da magaran, ya bayyana mana irin su ma matsalolin da suke fuskanta a bangaren su.
Cikin wahala ta mamaki ake, tunda yanzu mun yi shekara 3 da rabi wajen wata 50 dai. Ba mu ko biye ba, kuma bayan shi kayan aiki ba mu da su, babu ko helu ko kwara-kwara a nan bambada. Muka gani ana yi kai ko takarda ko bika wannan biro na rubutu a wannan shiwoyinmu babu su. Kawai zauwa zaka yi, akwai abu wanda na dole ne sai ka yi shi, akwai wani zancen takardun aihuwa ka zama kamar misali. Ya magajin garin takarda aihuwa ne, wallahi kawai dubara aiki a ruwa aiki da roƙo kawai. Dukkan hamai ka zan takarda da zaku yi aiki sai ka je ka roƙo. To ba haka bane, ai koma bane akai, da shiyoyi suna da yanci, muddin haka zona ka da wani zaka dogara da mai shine matsala. Shi yasa ake son kamar inci cikakke ya zama na kai kake zartas da abubuwanka.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a Jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida ta labari. A jihar Osun Najeriya, ɗan sandan jihar ta sun fara wato wani gangami na zaman lafiya a cikin jihar, inda ɗan sanda suka shirya wani taro wanda ya tattaro masu faɗa a cikin jihar ta Osun. Wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal na da ƙarin bayani.
A ƙoƙarin da take yi don samar da dawwammamen zaman lafiya da tsaro a tsakanin jama'ar jihar Osun, rundunar 'yan sanda ta jihar Osun ta yi taro da shugabannin al'ummomin jihar ta Osun. Taron na yi ni daidai ya sami halartar sarakunan gargajiya, shugabannin 'yan siyasa, shugabannin ƙungiyoyi da al'ummomi a faɗin jihar Osun. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Osun, Mr. Olafemefa Adewoye ne ya jagoranci taron. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Osun, Mr. Olafemefa Adewoye, ya ce dukkan shugabannin al'ummar sun ba su tabbacin haɗin kai wajen samar da tsaro da zaman lafiya. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Osun ya buƙaci jama'a da su lura da baƙin mutane da ke waɗari a yankunansu, kana su shaidawa jami'an tsaro duk wani take-taken da ba su amince da shi ba. Shi ko wanda ya yi magana a madadin sauran shugabannin jama'a da sarakuna, wato Olukoko na Ikoko Obadoye Oyebade, ya ce samar da tsaro aikin kowa da kowa ne.
The security of the state of the community does not rest only on the police. It needs the collaboration of all the citizens.
Obadoye Oyebade ya ce samar da tsaro ga jama'a da jiha ba aikin 'yan sanda kaɗai ba ne, aiki ne da ke buƙatar haɗin kan dukkan 'yan ƙasa. Basaraken ya yi kira ga jama'a da su haɗa kai da jami'an tsaro don a sami zaman lafiya mai ɗorewa. Sarakuna da shugabannin al'ummar da suka yi jawabai a wajen taron sun ba da shawarwari a game da matakai ko tsare-tsaren da ya kamata a yi ko a ɗauka don tabbatar da zaman lafiya a tsakanin jama'ar jihar Osun da Najeriya baki ɗaya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Wa'innan shirye-shiryen da na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma wato karfe 3:42 kenan na rana a nan Washington DC. To yanzu kuma sai a shirya don ku kira mu, ku ba da ra'ayoyinku akan abubuwa da masu saurare kuke ganin ya shafi al'umman duniya. Amma kafin haka, ga wannan saƙo.
Don lalacewa ɗiya mata abinda mun ka kula da shi ɗin ya ga da ka lalacewa wallahi wurin duk tallace-tallace na wani zai sa ka ɗaki kai min ɗaki shi ɗan nan. Don haka ga ina ba iyaye mata shawarar su yi hankuri sana'a gaskiya ta, amma don Allah su yi sana'a ta cikin gida ko su yi sana'a wadda kuka suka kasawa garka ko a totin gida, amma don Allah kada sana'a ko talla ta zamo sanadiyar barin ɗiyansu babu ilimi, don in sun ka taya lahira ba su kai ɗiyansu makaranta ba wallahi akwai tambaya gare su.
Shugabar makarantar sakandare ta Zannin Gwandu Malama Hawwa Abubakar Akaji. Ku saurari Nagari na Kowa a kowace Lahadi cikin shirin Hantsi. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
Okay. To, salamu alaikum. Muna da wani daga jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Yawa, babu ya kuma sunana Murtala, ina kiranku daga garin Rigasa a Kaduna tarihin Najeriya.
To, bismillah Murtala.
To, masha Allah, abinda zan kira ko zan ƙara jingina ne da ya buga gwamnanmu na jihar Kaduna, duba yadda ya tashi tsaye game da haɗa kan al'ummar Kaduna da kuma maganin duk wasu 'yan ta'adda masu son su warga zamar zaman lafiyar Kaduna, muna ƙara ba shi goyon baya. Kuma kwamiti na wannan da suka zo suke bincike da fatan za su yi gaskiya al'amarin da ke faruwa kudancin Kaduna su ƙara kan haɗa al'ummarmu na Kaduna a tashi lafiya.
Masha Allah, to mun gode kwarai Malam Murtala. Jama'a kada ku sha'afa, za ku iya kiran mu don bayyana ra'ayoyinku akan duk wasu al'amura da suke faruwa a duniyan nan. Don haka sai ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku. To muna da wani kira daga Kebbi. Wani ne daga jihar Kebbi?
To sunana Nasiru, captain daga nan birnin Kebbi.
To Nasiru, bismillah.
Yawa. To ni ra'ayina ina son in jayo hankalin gwamnatin mu jihar Kebbi, Alhaji Atiku Bagudu. Kan cewa irin kwangilolin da aka ba su, irin ƴan kwangilolin da sun kai ayyukan makarantun ne. Gaskiya ina son mai girma gwamna ya bincike sosai akan wallahi kwangilolin da aka ba su, wallahi wasu sun yi almundana, ba su yi aiki mai kyau ba. Ya kamata ya sa ido sosai irin waɗannan abubuwan. Ya ka gudun mata ke na wannan shi.
Yo, masha Allah, mun gode kwarai. Nasiru, captain daga jihar Kebbi.
Nasiru, captain, Nasiru, captain.
Nasiru, to.
Yawa.
Masha Allah, Nasiru. To, wane ne akan layi? Malam daga murya, ba ma jinka sosai.
Malam Umaru daga murya.
To, bismillah Malam Umaru.
Amma ni dai ra'ayi na da irin kunyi zuwan da kuma abubuwan da suke gida da zaman su, wannan ya kamata gaban Allah zai yi wannan ya kamata ra'ayi da ta.
To mun gode kwarai Malam Umaru. Sai jama'a ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan irin abubuwa da ke faruwa a kasashen mu da wasu wajajen ba. To muna da kira daga Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Musa Kallale, yawon lokamar kuma gama a wasu sai.
To, Musa, bismillah.
Ni ra'ayina a yanzu abinda nake fata shugaban ƙasa ya matsa a kan tsaron ƙasa. Allah ya ba mu zama lafiya. Idan zaman lafiya ya samu, za mu buɗe ƙarfin mu yi noma in Allah da za mu ciyar da ƙasarmu gaba. Da fatan kuna lafiya, ba wai kuma makeri.
Insha Allah muna lafiya. Mun gode kwarai da gaske. Bari kuma mu dauki wani da ke kan layi. Assalamu alaikum, wani ne a layi?
Ni ne Musa ne, Musa ne.
Oh, to Musa, Malam Musa, sai ka aje waya don wani ya shigo. To muna da wani kira daga Niger. Wani ne a Niger?
Ana magana da injiniya Bulaye Libi ne.
To injiniya,
an wun lahiya?
Lahiya kalau.
Ya aiki?
Lafiya kalau. Me ra'ayinka? To, injiniya, sai ka koma ka gyara layinka. Kai ne injiniya, ka yi injiniya ka gyara layinka. Jama'a ku kira mu don bayyana ra'ayoyinku. To muna da wani akan layi daga Niger, Jamhuriyar Niger. Wane ne a Niger?
Kuma Mala Alina daga dogon tattin da kowar Nijar.
To, bismillah.
Ina so an ba da ra'ayi na bisa ga wannan tawaga ta isa a ta Gambia. Wajen shugaban ƙasa na Gambia. To, idan lalle an ka ta an kaɗi shi da lalle ma bai yi ba, to suka Afirka ya kamata zaɓe ka hawa da kacce kuma ba ka hawa da ba, ka ta wajen ka tara tashe shi a gwada ne karen so shi da kare kare yadda shi. In shi da an ra'ayina a nan dogon tattin da kowar Nijar, Umar Mala Alina.
To, masha Allah, muna da kira kuma daga Bauchi. Wane ne a Bauchi? Wane ne a Bauchi?
Hello?
Hello, wane ne ke Bauchi?
Lagajiya.
Yawwa, alhamdulillah. To, bismillah.
Alhamdulillah, ina magana ne.
To, ina jin ba mu samu na Bauchi ba. Don haka, to muna da wata kira kuma. Wane ne a layin?
Yau ne a layi daga jihar Edo Ikiti.
Edo Ikiti. To, bismillah. To, bismillah.
Abun ina so in faɗi ra'ayi na yau Juma'a, kana ji?
Ina saurin ka.
Gaskiya mun Fulani ana musguda mana a jihar Edo Ikiti nan. Ni na gaya ma duniya ko a sani, gaskiya ba mu jin daɗi a jihar Edo Ikiti nan, musamman ga jami'an tsaro.
Masha Allah. Insha Allah za su shiga ciki su yi wani abu. mun ji kuma mun gode kwarai da gaske, sai ka bada dama saboda wani kuma ya shigo kan layi shi kuma ya bada ra'ayinsa. Yawa, yawa, yawa. I didn't hear.
Hello.
Wani ne alayi?
Abba mai wallahi daga garin Potos.
To bismillah.
Rai na kan shugaban Gambia.
To bismillah.
Ta kamata shi a tsala ta cikin ba tare da ani da kafin.
To mun gode kwarai da gaske mallam da wannan ra'ayi da kababun.
Abba mai wanda ne daga garin Kwadaso, nagode.
Yawa, mun gode da yawa. To muna da wata kira kuma daga Taraba.
Assalamu alaikum. Sunana Abdul Hakim daga Taraba daga Yoro.
To bismillah.
Wato ni kuma ra'ayina gaskiya akan irin albashin da ma'aikata suke kokarin shirin nan. Gaskiya shi ne abin da ya dame ni. Wai me ya sa ainihin gwamnati most especially ma'aikata wai suna aiki ana sa su su je su yi komi da komi su kawo, amma kuma lokacin biyan su wai a ce jiha guda ta yi wata takwas ba biya ba, sannan an ce an sa 'yan bincike. 'Yan binciken kuma har yanzu ba su fitar mana daga zahirin gaskiya abin da yake faruwa ba. Don Allah, iyayen mu kan da suke aikin nan kan mahaukata ne ko mu yaransu da muke tare da su din nan ba mu san zafin abin ba. Ai, karatu yanzu ya riga shiga kan kowa, ba wanda bai san me yake faruwa ba.
Gaskiya ne, gaskiya ne, gaskiya ne. Mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi da ka bar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A cikin makon da zan fita nan ne dai, inda Mutabu Lions ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi wasanta na ƙarshe kafin tafiyanta gasan cin kofin ƙwallon ƙafa da za a gudana a ƙasar Gabon, anda ta kara da club ɗin ƙwallon ƙafa na ƙasar Zimbabwe a filin ƙwallon ƙafa na Ahmed Ahijo da ke birnin Yaounde. Anda club ɗin guda biyu suka yi kunnen doki ɗaya da ɗaya. Yanzu dai ƙasar Kamaru tana can ƙasar Gabon domin halartar gasan cin kofin ƙwallon ƙafa da za a gudanar na nahiyar Afirka karo na 32. Gwamnati da ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru za ta fafata da takwarata ta ƙasar Burkina Faso da ƙarfe 9 na yammaci agogon ƙasar Kamaru da ƙasar ta Jamhuriyar Gabon. Amma ƙasar Kamaru dai tana ɗarin buga da za su yi da ƙasar Burkina Faso. Wannan ne yasa na tambayi Malam Zanzi, mai shawarar ƙwallon ƙafa na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Mun ga wato wasan ƙasar Kamaru ta yi kwanaki biyun nan, wanda ta ba Kongo kashi biyu da banza, kuma ta yi wato kunin doki ɗaya-ɗaya da wato wacce ƙasar Burkina Faso ma tun da ke Mali. To Burkina Faso ma wato sun zo wannan gasar ba domin kallon mutane bane ko kuma yawon bude ido, a'a sun zo ne na ɗakin kofi. Kowa ya zo wani wajen ɗakin kofi ne. Ba Kamaru, wato kocin Kamaru ya gaya ma su kansu ƴan wasan cewa farko wasan da za su yi da Burkina nan dole ne su ba ma Burkina kashi. To amma yadda muka gani wato ƴan wasan Burkina, mun ga ƴan wasan Kamaru, mu a matsayinmu masu hangen nesa ba za mu ce za mu wato kawo wani ƙarin bayani ko kuma wane ne zai daki wani, a'a mun san cewa za a yi wasa, kuma za a yi wasa sosai, wanda wasa ne mai ƙarfin gaske. Ni Gabon ma ba ta bani tsoro kamar Burkina Faso da ainihin Guinea Bissau. Kasan ƙananan 'yan wasan nan su ne suka fi wato ƙarfi, sun san cewa ƙasar Kamaru ne za su zo ba ma wato ƙasar Kamaru kashi a faɗansu, da yake kocinsu ma ya gaya musu kazalika abin da kocin Kamaru ya gaya ma ainihin wato 'yan wasansa. To ka gani za a yi wato wasa.
Ƙasar Kamaru ajinta akwai mai masaukin baki ƙasar Gabon, Burkina Faso, Guinea Bissau da ita kanta ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Amurka karkashin hukumar bunƙasa ƙasashe ta Amurka da ake kira USAID a takaice ta samar da muhimman kayayyakin karatu ga yara maza da mata da kiyasun su zai kai miliyan 2.8 a fadin kasar Habasha. Kokarin hukumar ta USAID don kare haƙoƙin ilimin yaran da ba su da hali ne biyo bayan mummunan farin da kasar ta gani cikin shekaru 50 da suka gabata. Fiye da littattafan rubutu miliyan 8.2 aka rarraba a gundumomin da farin ya fi shafa a kasar. Bayan haka, hukumar ta raba biro da fensir fiye da miliyan 5.5 a makarantu da unguwannin da farin ya shafa. Hukumar USAID ta ba kamfanin buga takardun Yakatid Paper Converting PLC da ke kasar Habasha da kuma wasu ƙananan kamfanoni a nan Amurka kwangilar samo kayayyakin cikin sauri da raba su ga ɗaliban kasar Habasha da wannan matsalar ta shafa waɗanda ke azuzuwa daga 1-8. Ma'aikatar ilimi da wasu cibiyoyin ilimi na yankunan kasar sun taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da raba kayayyakin a makarantun. Da waɗannan muhimman kayayyakin karatun, hukumar USAID da ma'aikatar ilimi sun taimaka wajen ƙara yawan ɗalibai a makarantu. Sun kuma sauƙaƙa kobawan miliyoyin ɗalibai makaranta, waɗanda ilimin su ya fuskanci barazana sakamakon illar da farin ya haifar. A cewar shugaban shirin ta hukumar USAID a ƙasar Habasha Leslie Reed, a faɗin duniya bincike ya nuna cewa ɗaliban da suka bar makaranta ba su cika taka wata muhimmiyar rawa a al'ummominsu ba. Kuma kuɗaɗen da suke samu a rayuwarsu ba su da yawa, yayin da suke fuskantar barazana auren wuri, shiga harkar fasakwabri, yara ƙanana kuma su fara aikatau. Hukumar USAID na ɗaya daga cikin manyan ƙawayen Habasha masu ba da gudunmuwa ta fannin ilimi, kuma tana aiki kafaɗa da kafaɗa da wasu ƙungiyoyi masu yawa don samar wa yara miliyan 15 a ƙasar Habasha ingantaccen ilimi. Kasar Amurka na jin daɗin wannan ƙawancen da kasar Habasha domin taimakawa wajen ba yaran kasar kayayyakin da suke bukata don samun ingantaccen ilimin da ya kamata su samu. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Barack Obama ya kawo ƙarshen wani tsarin da ake takaddama a kai wanda kan amince duk wani ɗan ƙasar Cuba da ya samu kansa a Amurka ya ci gaba da zama ba tare da takardar biza ba, kuma zamansa ya kasance na halas. ‘Yan ƙasar Cuba da suka yi yunƙurin shiga Amurka ta ɓarauniyar hanya kuma ba su cancanci wata alfarma ta jinƙai ba, za a fidda su kamar yadda dokar Amurka ta tanada da kuma yadda ake aiwatar da dokar daki-daki, a cewar Obama a wata takardar bayanin da aka fitar jiya Alhamis. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci wata tawaga zuwa ƙasar Gambia a yau ɗinnan Juma'a da nufin yin tayin mafaka ga shugaba Yahaya Jammeh muddin ya sauka daga mulki, ya kuma yadda a miƙa mulki cikin lumana bayan zaben da aka gudanar a watan jiya. Jammeh, wanda ya shugabanci wannan ƙaramar ƙasa ta Afirka ta yamma na tsawon shekaru 22, an ayyana shi a matsayin wanda ya faɗi a zaben da aka yi a ranar 1 ga watan Disamba.
To masha Allah, da wadan ne muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. To sai kuma gobe da safe kenan za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman Ibrahim Ka'albasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wacce ta bada umurni wato Sa'ida Hamdin kenan, da kuma injiniyanmu na wannan dare wato Zainab Abdulrahman. Baba Yakub Makeri ne daga Washington DC, nake cewa a kwana lafiya, Allah ba mu alherin nan nasa, amin summa amin.